بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Abu Bakar Siddiq da ke nan Bukar Ari cikin garin Lafiya, babban birnin jihar Nasarawa. A wannan yammaci na Alhamis, yau 1 ga watan Ramadan shekara na 1444 bayan hijira annabinmu Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina, wanda ya dai da 23 ga watan 3 shekara na 2023 da kalandar miladiya. Barkanmu da sake saduwa domin ci gaba da tafsirin mu na Al-Qur'ani mai girma, wanda muka saba muna yi a kowane watan Ramadan, a kowane yini na watan gaba ɗaya a wannan masallaci. Kuma mun saba mana ɗorawa a kai a tafsirin mu na sati-sati tsawon shekara. To, muna godiya ma Allah Maɗaukakin Sarki, godiya ta musamman da ya raye mu har ga Ramadan ya kewayo mana, duk da cewa Allah cikin ikonsa da buwayarsa ba mu samu dama ba tsakanin wancan Ramadan zuwa wannan na ci gaba da tafsirinmu na mako-mako da muke a wannan masallaci. Wannan ba karamin hasara ba ne muka yi, amma dai Allah da himarsa lokutan an yi wani abu ne a cikinsu, da fatar Allah Maɗaukakin Sarki ya gafarta mana wannan giɓi da muka bari na tsawon shekara cikin wannan abin alkhairi da muka dimanta muna yi a wannan masallaci kusan shekaru kusan 10 a jere. To, gashi yau Allah ya kawo mu a wancan tafsirin wancan shekaran, mun rufe tafsiri a ranar 28 ga wata, mun tsaya a cikin tafsirin aya ta 18 a cikin suratu Ali Imran. Kuma mukan yi lamban karatun ne da wato ainihin sura. Wancan karatun shi ne karatunmu ko tafsirinmu na 19 a cikin tafsirin surati Ali Imran. Yau za mu ɗora a matsayin majalisi na 20 kenan a tafsirin surati Ali Imran. Za mu so mu ɗan yi matashiya wanda zai zanto mu kamar tanatarwa a gare mu dangane da wannan wata, sannan sai mu ɗora tafsirin daga inda muka tsaya. In ya so ma yi la'akari da wannan kawai a matsayin buɗewa, sannan mu ci gaba da tafsirin namu kamar yadda muka saba. To, jama'a, lallai babban falala ne Allah Maɗaukakin Sarki ya baka rayuwa ka shaidi watan Ramadan. Wannan ya kai saboda baiwa da Allah madaukakin sarki yake yi na gafara da daman maki da Allah yake bayarwa na shiga aljanna da samun yardansa a wannan wata yawan wannan garabasa ya kai har mala'ika Jibril yayi addu'a cewa duk wanda bai yi amfani da wannan dama ba har watan nan ya wuce ba a gafarta masa zunubansa ba to Allah ya kara nisantar da shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya yi amin ya roki Allah ya amsa wannan addu'a ta mala'ika Jibril alaihi salam wannan yana nuna mana dimbin garabasa dake cikin wannan wata yana kuma nuna mana babban hasara da mutumin da zai rukan sa kai narkashi da wannan garabasa da wannan bonanza da Allah madaukakin sarki yake bayarwa a wannan wata kamar wannan addu'an yana nuni ne masa cewa matukar baka yi abinda za a gafarta maka a watan Ramadan ba to za ka da wani lokaci da za ka yi kirki shi yasa ya ce duk wanda watan Ramadan ya shiga har ya fita ba a gafarta masa ba to Allah ka kara nisantar da shi ma'ana ba wanda zai shiga cikin rahamar Allah ba daukakin sarki ba ne saboda sauki da garabasa ta yi yawa wannan saukin da garabasar su ne abubuwan da suke kunshe cikin hadisai na falalan wannan wata da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana mana kadan daga cikinsu Annabi alaihi salatu wassalam yana cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya azumin watan Ramadan yana mummini wato cikin imani wa ihtisaban kuma yana mai neman lada ba yana yi ne kawai don al'ada ba a yana yi da niyya da kudarar cewa bautan Allah nake ina neman ladansa a wurin Allah madaukakin sarki duk wanda yake mummini ne ya kudarta wannan ya yi azumi a watan Ramadan za a gafarta masa zunubansa da suka gabata to mai wahala a ciki ai ana azumin ko to kuma kudurtawa da neman ladan shi ma ba abu ne mai wahala ba kuma abu ne mai sauki saboda ka duk wanda ya wasa da wannan saukin ya wuce shi to zai wahala ya samu dama irin wannan haka na Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wannan hadisin yana Bukhari yana cewa man hadisi Abu Huraira man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya qiyamul layl ya tsayi wanda dare a ramadan mun sha fada anan cewa qiyamul layl abin da ke nufi shine yin sallah da daddare bayan an idan da sallolin farilla sallolin da zaka yi daga wannan sawa'un kai bacci kafin nan ko baka yi bacci ba duk qiyamul layl har izuwa lokacin da alfajir zai kullo duk sallar da zaka yi wannan lokuta din wannan lafazi na qiyamul layl yana gaskata a kansa a shari'ance to annabi ya ce duk wanda yayi sallan dare a watan ramadan to za a gafarta masa zunubansa da suka gabata shi ma ya ƙara ƙaidin nan guda biyu imanan wa ihtisaban to shi ma ai ba abu ne mai wahala ba ko to ana ƙara annabi ya yi ta ƙara wannan ƙaidin ne saboda ana samun mutanen da suke yin azumin ba tare da wannan ƙaidin ba rubbu sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al'atsh wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi wana illa al-ju' wa al-'atsh wana kuma illa as-sahar ana samu wal lokacin ma da dama rubba tufidu al-qilla wa qad tufidu al-kathra ana samun dayawa ko kadan daga cikin mutane wadanda ba abinda suke amfana da azumin su ace kai sun ji yunwa sun ji kishi mana an rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyu a azumin su iman da ihtisab hakanan ana samun mutanen da suke tashi su qiyamul layl amma daga ƙarshe su zanto amilatun nasiba saboda cewa laysa laha min qiyamha illa sahar ba abinda za su amfana da shi daga wannan qiyam din sai rashin bacci me zai sa qiyamul layl ɗinka ya zanto kawai rashin bacci ne ya zanto wato mana babu lada a ciki in an rasa ɗaya daga cikin biyun nan ba yi shi cikin imani da Allah maɗaukakin sarki ba ko kuma ba a nemi ladan Allah da shi ba an yi ne don gogewa an yi ne don sabo an yi ne don ana yi haka kawai ya zama al'ada wannan shi yasa Annabi alaihi salatu wassalam yake maimaita imanan wa ihtisaba sannan Annabi ya faɗa dangane da laylatul qadr yana cewa man qama laylatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda sallan dare daren laylatul qadri shi ma da wannan kaidin guda biyu imanan wa ihtisaban to ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi to abu ne mai sauki idan ka cika waɗannan sharuɗan to sai ka samu dukkanin alkhairi da aka yi alkawari da shi hakanan daga cikin falala kamar yadda kuka sani na Ramadan Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan Ramadan ya shigo ana buɗe ƙofofin gidan aljanna ana kulle ƙofofin wuta kuma ana ɗaure shaiɗanu a wata riwayar ana ɗaure maradatu shayatin kangararru cikin shaiɗanu ana ɗaure su ana buɗe ƙofan aljanna mai ke nufi duk ayyuka da suke mafatih ne na aljanna wanda idan kai za su buɗe maka gidan aljanna kana samun dama na yin su a Ramadan so ƙofar aljannan ka a buɗe take kana abinda ake buƙata kawai ka yi aikin da zai shiga da kai ciki ƙofofin wuta ana rufe su me yasa ake gaya maka wannan duk hanyar da za ta kai ka izuwa ga wuta an tsuke maka ita an rufe sai dai in kai ne da kanka za ka buɗe kuma wannan abu ne da muke gani a aikace ai shaitanci bai raguwa a Ramadan fitsarinci yana raguwa a Ramadan wannan ɗaya ne daga cikin implications na kulle ƙofofin wuta sannan abinda ke ƙara tabbatar da wannan da wancan ɗin inji Annabi alaihi salatu wassalam shine ana ɗaure shaiɗanu shaiɗanu ba su suke kawar da mutane daga hanyar aljanna ba su kuma tanzara mutane izuwa ga ƙofofin gidan wuta to ana ɗaure su sukan yi rauni sosai ta yadda ƙarfin waswasi da suke da shi wanda suke yi wa mutum an riga an ɗaure shi an tsuke shi daman shaiɗan mafiya yawan hanyoyinsa na yin waswasi ma ɗan adam da tanzara shi izuwa ga saƙon Allah su ne ta hanyar baki ta hanyar ciki ta hanyar farji su ne manya-manyan ƙofofi na waswasi ma shaiɗan a ɗan adam baki ta hanyar maganganu to shi yasa shi ma wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a hadisin Bukhari man lam yada qawla az-zuri wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharaba duk wanda bai kama bakinsa ba bai bar magana na zur ba bai bar shaida na zur da bakinsa ba wato duk wanda ba zai tsarkake bakin sa daga duk wani abu wanda yake babban laifi bane musamman waɗannan guda biyu zancen ƙarya da bayar da shaidan ƙarya sannan da aiki da ƙarya da aiki da shaidan ƙarya duk wanda bai bar waɗannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to Allah baya buƙatan ya bar cin sa ko ya bar shan sa mana in yayi babu lada kun ga wannan ya haɗu da rubba sa'iman laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal-'atash wa rubba qa'iman laysa lahu min qiyamihi illa as-sahru to akwai kenan shi ma'anan rubba sa'imin laysa lahu min imsakihi illa al-kadhib wa ko az-zur wa shahadatu az-zur duk wanda bai bar wannan ba to Allah ba baya bukatan azumin sa mana Allah ba zai karbi azumin sa ba ba zai bashi lada da ya tanadar na musamman ga masu azumi ba kuma kun sani har yanzu ingantaccen hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira yana Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu amal ibni adam la illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi dukkanin aikin dan adam nashi menene ma'anar nashi ya zo a dan suriwayen wajen Imam Ahmad cewa wato ana sanar da shi lada da za a bashi in ba lada daya zuwa lada goma zuwa lada 700 zuwa lada 700 zuwa dubu zuwa dubu dubu duk akwai ayyuka da za a ce wanda ya yi kaza yana da lada kaza a mutum waɗannan abubuwa da amma Allah ya ce illa sau sai azumi shi wannan Allah yawan ladansa ya ke kansa ne da sani ya ce fa innahu li mutane suna yin azumi ne in azumin na gaske ne dan nini kadai dan haka ni kadai ne na san me zan bayar a matsayin lada na azumi sai da gaya maka falala in kai kaza za ka shiga aljanna za a gafarta maka kaza amma lada nawa za a baka in kai azumi a wannan yawansa ya fi karfin a faɗa maka to wannan ladan fa da saboda girmansa da yawansa an ɓoye maka don azabarar da kai ka neme shi shi ne fa abinda za ka rasa idan baka kame harshenka ba a lokacin da kake yin azumi to kun kuke nan shi azumi ba na Ramadan musamman ba kamewa ne kadai daga ci da sha ba a ci da sha fa daman halalun kawai na ɗan wani lokaci aka ce ka kame daga ƙullowar alfijir zuwa faɗuwar rana amma ƙarya da shaidan ƙarya su tamin ba a taɓa halasta su ba amma za ka iya barin wanda yake halalu na ɗan wani lokaci amma ba za ka iya haƙura da wanda yake haramun ba to lallai mutumin da ke gane wannan ba akwai rauni a fahimtarsa na menene azumi yake nufi kuma uwa uba azumi na watan Ramadan duk wannan yana ƙara nuna mana abinda na faɗa da farko girman garaɓata da Allah madaukakin sarki ya saka mana a wannan wata da bai dace ba ga mai hankali san san ya yi wasa ko ya yi wargi a wannan wata amma daga cikin halalan wannan wata kamar yadda muka sani annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa mana ya kasance yana karatun Al-Qur'ani tare da mala'ika Jibril a wannan wata ta yadda zai basu mudarasa daga farko har izuwa inda Qur'ani ya tsaya kowane shekara sau ɗaya a shekarar da annabi zai bar duniya sun yi wannan bitan Al-Qur'ani sau biyu wannan mai ke nuna mana mahimmancin alaka alqur'ani a wannan wata muhimmancin neman ilimin alqur'ani da karatun sa da haddasa da koyar da shi da koyar da haddasa kuma wannan malamai suna cewa abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke kara kaimi wajen karatun alqur'ani saboda ai alqur'ani kamar yadda Allah ya faɗa mana wanda shine asalin tushen wannan falsafa da muke fata cewa an saukar da shi ne a ina a watan ramadan shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an to in Allah ya zabi babban falala da zai yi wa musulmi kai da zai yi wa mutum wato wanda shine saukar da alqur'ani kuma saukar da alqur'ani kai shine musuluncin nan da muke yi ko to Allah ya zabi wannan lokacin ya saukar da shi a ciki sannan ya sa mu gode masa a wannan lokacin ta hanyar yin azumi to ya dace a ce daga azumin babu wani abin da zamu yawaita yi kamar alaka da alqur'ani mai girma ta hanyar karatunsa amma ba karatun kadai ba so da ya mutane sukan wajen mubalaga sukan yi magana kamar irin bai dace ba mutum ya shagaltu da wani abu banda karatu na alqur'ani a watan ramadan ana buƙatar karatun kuma sosai amma ba karatu wanda za a fahimce shi ba ai annabin da yake koyar da sahabbansa da yake karatun ba karatu ne na rashin fahimta ba karatu ne na fahimta shi yasa tsarin karantarwarsu ma da karatunsu na alqur'ani suna ɗaukan ayoyi ne ƴan kaɗan ayoyi tara ko kama da haka su koyi karatunsa su koyi ma'anoninsa su yi ƙoƙarin aiwatar da shi a aikace sannan su je su ƙara wannan shi ne bayanin da malamai suka yi na cewa Abdullahi ibn Umar da babansa ibn Umar sun yi shekara tara ko shekara goma suna haddace suratul baqara ba wai hadda irin wannan da muke kawai na barbar zanto lafazin da kawai yake kokolwarka ba a karatu ne da itkanin karatun tare da fahimtar ma'anoni din kuma wannan shi yasa ko kaga alhamdulillah a kasashen mu ake yin waɗannan majalisai kada ka ɗauka zuwa majalisin tafsiri baran abu ne daga kulawa da alqur'ani ko karatun alqur'ani a wajen tafsirin abin da ake yi shi ma ƙoƙarin haɗa al'umma ne da alqur'ani mai girma wannan shi ya samu daga cikin falala da Allah ya yi mana a ƙasarmu ta Najeriya a wannan wata dai cikin abin da ya fi bayyana daga azumi sai tarawihi sai tafsirin alqur'ani wannan su ne manyan abubuwan da duk wanda ya shigo Najeriya watan azumi zai gansu ba ko ina ake samun irin wannan darasi na tafsiri da muke a cikin kasashen musulmi ba a wannan baiwa ce da Allah ya yi mana a Najeriya kuma min samimi ihtimam bil qur'ani al-karim yana daga cikin tsantsan ba alqur'ani muhimmanci haka kamar yadda zamu bayar da lokaci na mu karanta alqur'ani mai girma mai sauka gwargwadon iyawa na karatu to haka ya dace mu keɓe lokacinmu na halarta ko sauraron tafsirin alqur'ani mai girma to wannan damar ba ta samuwa sai a watan ramadan a watan ramadan ne kowa yana tana alaƙarsa da alqur'ani mai girma a martaba na karatu ɗin da kuma koyarwa da kuma fahimtar tafsirinsa akwai wani abin da ya mana ƙaranci mu a waɗansu wurare shine tsagoran haddan alqur'ani a watan ramadan wanda wannan yana da kyau shi ma mu jawo hankalin mutane mu kuma dawo da shi magabata sun kasance banda karatun kuma ana karantar ai hadda a ramadan so da ma yanzu saboda shagaltuwa da wasu abubuwa za ka ga mu a ramadan mun bayar da hutu na hadda qur'ani ha yadda ce a ce in ma gyara lokaci za a yi mai gyara lokaci ne, amma ya zanto lokaci ne da za mu yi hadda alƙur'ani, kuma Allah yana buɗewa sosai ƙwaƙwalwar mai son hadda alƙur'ani a watan Ramadan. Akwai wanda suke ribantan goman ƙarshe su shiga itikafi da nufin su haddace wani ɓangare na alƙur'ani mai girma, to duka wata ɗin lokaci ne na koyon haddan alƙur'ani mai girma. Har yanzu ina magana ne akan gara ɓata da Allah maɗaukakin sarki ya bamu domin mu tanzara mu nemi yardansa mu nemi aljannansa a wannan wata. To abubuwan da mun saba ji kawai na ce bari mu ɗan yi matashiya ne, to wannan Lailatul Qadr inda Allah ya faɗa shi ma yana daga cikin manya-manyan gara ɓata ɗin, wanda saboda shi ma girmansa an ɓoye wannan daren domin mai domin karaya dare dararrakin ƙarshe guda goman gaba ɗaya, matuƙar karaya su gaba ɗaya to kana da tabbacin tariski Lailatul Qadr. To kaga fa wannan gara ɓata ɗin, to Lailatul Qadr da Allah ya ce khairun min alf shahr, ibada a cikin wannan ya fi wata dubu, mana ya fi ibadan wata dubu, ba ka da garanti za ka iya yi wata dubu a duniya ko? Shi sa garaɓasar ta yi yawa, in ka yarda ta kubuce maka to ka zanto hasararre. Za ka ina jawo hankalinmu mu bayar da mahimmanci sosai a wannan wata, musamman a waɗannan abubuwa ɗin. Sannan mana cikin wani yanayi mai wahala a duniyarmu ta yau, hakanan kuma a ƙasarmu, na ƙarancin kuɗi a hannun mutane wanda ya jawo wahala madaiwa daga cikin masu ƙananan ƙarfi ta yadda ba za su iya sayan abinci ba saboda ba su da kuɗi a hannayensu. To wannan bala'i ne mutane, muna roƙon Allah ya yaye mana, amma a lokaci guda kuma dama ce da za mu yi amfani da wannan yanayi mu taimaka ma junanmu, waɗanda suke da shi su taimaka su agaza ma waɗanda ba su da shi. Wanda a shekarar da ta gabata in ka bashi naira 500 zai gode maka, inda safe ne kafin la'asar ya manta, a yanzu in ka bashi tsagoran naira 500 zai kwana uku bai manta ba. Haka ne jama'a, saboda yanzu yana wahala, shekara da ta gabata babu wannan wahala ko? To duk lokacin da ka fi faranta ma ɗan uwan kare to ka fi samun yardan Allah maɗaukakin sarki. Daga cikin abubuwan da suke jawo yardan Allah, idkhalu sururi ala akhika, ka shigar da farin ciki ma ɗan uwanka. Sannan Nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Abdullah ibn Abbas yake faɗa ya fi kowa kyauta, amma kyautansa na ninkuwa yana ƙaruwa idan Ramadan ya shigo. Kuma sai Ibn Abbas ya alakanta wannan ɗin da yawan karatun Alƙur'ani ɗin. In kana yawan karatun Alƙur'ani za ka ga yadda Allah ya yawaita magana a kan ciyarwa, wanda har da dama daga cikin malamanmu suna cewa, kuma kai ma in ka duba za ka gani mun taɓa yin wannan magana a nan yayin da muka yi tafsirin Laysal Birr, za ka ga ayoyin da suke magana a kan sadaka, ciyarwa, zakka, bayarwa, it'am sun fi yawan adadi a kan ayoyin da suke magana a kan sallah Alƙur'ani mai girma. Wannan zubin ya nuna maka mahimmancin taimako ga wanda yake mabuƙaci. To babu wani lokacin da aka fi son a yi wannan sama da wannan lokaci na Ramadan. Shi yasa yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ajwadan nas fa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Amma annabi ya fi wato ainihin kauta, yana cewa kana ajwada bil khairi min ar-rihil mursala, rihil marsala suna fitar da ruwa da aka sake shi ya farara kaga dai ruwan sama saboda mubalaga yana cewa annabi ya fi ruwan sama kyauta amma yana ƙara kyautan nan a lokacin watan Ramadan yayin da Jibril yake zuwa masa su karanta alqur'ani tare to ya dace karatun qur'anin nan kun ga kenan ashe ba wai karatun bane karatun ne da fahimta shi yasa a zo wai majalisin tafsiri kuma karka dauka in ka zo majalisin tafsiri ka zo ne kawai samu lada so in ka fahimta ko baka fahimta ba ka zo da nufin kaji ka fahimta don kai aiki da shi in kai aiki da abin da kake a majalisin kai aiki da alqur'ani ne saboda fashin baki ake yi na alqur'ani a majalisin tafsiri to na dawo kan magana dai ta'am ta'am shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya ba mai azumi abun bude baki man fattara sa'iman duk wanda ya ba mai azumi abun bude baki ya bude baki da shi to zai samu lada fatan kashin ladan mai azumin ba tare da shi kuma an rage masa komai daga cikin nashi ba to abin da muke tsara jama'a mu nemi innovative ways da taimaka ma mutane malamai sun yi ta bayani kafin ma watan Ramadan yanzu baka da kuɗin da zaka rarraba to amma kana da kuɗi in bulk da zaka iya zuwa kai transfer a baka abinci kuma dama an saba raba abinci a Ramadan to lallai mu kuma kaimi wajen wannan kada mu dauki wannan jarabawa da yake muka shige da muka shige ciki ya zanto mana uzuri na yin rowa a Ramadan mumuni ba marawaci bane lantana kuma a Ramadan shi yasa karamcin Allah ya fi bayyana a Ramadan karamcin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi bayyana a Ramadan karamcin mu'mini ya fi bayyana a Ramadan lokacin da na taba zuwa nayi wani lecture akan muhimmancin Ramadan da yadda musulmi suke a Ramadan sai wani ya tambaya yace akramakallah me yasa ba ma iya lizumtar yanayin mu bayan Ramadan nace ba zai yiwu bane ana mana tarbiyyar mu kwatanta haka ne amma ba zai yiwu bane ai ba ka da wani lokaci irin Ramadan bayan Ramadan haka ba yanda zaka yi kai irin abin da kake yi cikin Ramadan a bayan Ramadan sai ka kwatanta mun gane ko yawa kana da man kama Ramadan imani sabu ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi in kai a wajen Ramadan kana da man kama lailatul qadr imanan wa ihtisaban a wajen Ramadan haka dashi wannan kulawa da wannan rike wannan tuna da wannan zai sa kai kuma ka bayar da makurar kokaranka na yin waɗannan ayyuka a watan Ramadan da zaka iya ci gaba da dama daga cikin su bayan watan Ramadan kuma shi yasa ma aka tsawaita tarbiya din har ya kai wata ɗaya duk abin da kai wata ɗaya kana yi zaka iya shekara ba kai to amma dai zangon sunan Ramadan baka da wani zango mai wannan suna bayan ficewar sa abu na ƙarshe mun yi zaɓuɓɓuka a ƙasar nan kuma sun koya mana darussa da dama daga cikin darussa da suka koya mana shine al-ukhuwar diniya ɗan uwantaka ta addini wanda mu mun shafa ta tantuni don haka yake a addinin mu haka yake Al-Qur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa babu ɗan uwantaka sama da ɗan uwantakar addini cewa musulmi ba su da wani abu na ɗan uwantaka da zai ba su izza da ɗaukaka ko ma bayar ɗan uwantaka na addini duk wani abin da za su yi riko da shi wanda ke haɗa mutane da junansu na ƙabilanci na ƴan garanci na ɓangaranci na sana na koma menene da ke hada mutane su dunkule a waje guda to babu abu mai karfi kamar rabiqatul iman da Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwatu to matakar ba mu riko da wannan ba to za mu samu hawan walakanci da kanshi shi yasa kadibi biyar da Allah madaukakin sarki yake hane mu kada mu koyi da kafirai to ya faɗa mana wani abu yace kafirai suna yi
sannan yace in ba mu yi wannan abun ba to za a samu fitina barna mai girma a bayan kasa walladhina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fitadun kabir Allah yace kafirai sashin su majibanta sashi ne jibantar tana nufin kauna da soyayya ɗan uwantaka ba ma juna agaji da nasara da taimakekeniya musamman a lokaci na tsanani domin biyan bukata ta bai ɗaya musamman in wannan biyan bukatar zai zanto a muwajahar waɗanda suke musulmi ne kansu yana haɗuwa su mara wa juna baya su yi duk yadda za a yi ba su bar gizi ko wato ainihin baraka ta shiga cikinsu ba domin cimma manufa musamman in ya zanto manufa ne da za su yi don su dan kufar da musulmi to Allah ya ce suna yin haka din to jama'a mun gani ko ba mu gani ba mun gani a wannan zaben ko wani wanda kai zai cewa shi dan fati ne sun yi watsi da fati waɗansu masu cewa kabila ne sun yi watsi da kabila waɗansu masu cewa a'a ɗan arewa ne ko ɗan kudu ne an yi watsi da arewanci an yi watsi da kudanci an yi watsi da zaman wuri an yi watsi da abokantaka duk sun yi watsi da wannan sun tsaya bisa addini kuma sun bayar da mamaki ko ba su bayar ba to Allah ya ce illa taf'alu in ku ba ku yi haka ba takun fitnatun fil ardi za a samu fitina a bayan kasa wane ne ranan asabar wanda ke musulmi ne da kwarai a jihar nasarawa hankalinsa bai tashi sai dai wanda bai damu da yanayin zaben ba baya bin mai ke faruwa duk kowa hankalinsa ya tashi saboda an yi wa'azi an yi faɗakarwa gida-gida masallaci-masallaci amma duk da haka an samu rauni a wurin da dama daga cikinmu sai ya kai wani lokaci da ake ganin aina ai wannan abin da Allah ya ce suke yi dinnan gashi ya tabbata gabar nan yana son ya faru daga ƙarshe dai Allah ya ishe mu kunya wajibinmu na gaba shine mu ne tsaya akan wannan da Allah ya ce babban fitinar da ke faruwa da mu a duniya yau da musulminmu wanda suke mana jagoranci shine wannan mummunar aqida wanda Sami Amir yake cewa akbaru sanamin yarka'u lahu al-insaniyatu al-yawm al-alamaniyya babban gunkin da mutane kusan kaso kam suke masa bauta shine wannan abin da ake kira al-alamaniyya wato secularism cewa babu ruwan addini da tsarin rayuwa wannan fa ya ci karo 100% da aqidar musulunci amma abun bakin ciki shugabanninmu abin da suke rayuwa akan kenan duk wanda ka zaka ji ya ce maka addini abu ne tsakaninka da Allah amma rayuwa ta yau da kullum a'a kada a sa addini a ciki wannan ita ce wannan aqida ta secularism tana rushe aqidar musulunci daga farkonsa zuwa ƙarshe saboda aqidar musulunci shine miƙa wuya ka ce kam a komai na rayuwanka ma Allah madaukakin sarki to kai ka ce a'a akwai ɓangaren da shine na Allah shine ka zo masallaci kawai ka yi sallah sauran ɓangaren ba ruwanka da addini to wannan shine babban matsalar da shugabanninmu suka samu kansu a kai sakamakon shugabancin da kafirai suka yi mana a baya da tarbiyyar da suke yi har yanzu ma da yawa daga cikin waɗanda suke jawo su zanto shugabanninmu addini abu ne na masallaci abu ne na cikin gida amma harkar siyasa faru da addini to gashi yanzu waɗanda ba musulmi ba sun koya muku cewa ashe hanya tilo samun karfi na siyasa da su suka gane shine su rubuta addinin su kuma su gina ɗan wantaka bisa addini to ku wannan dama abinda addinin ke gina a kenan to muna kira kuma zamu ci gaba da bayani akan wannan alhamdulillah muna cikin suratu ali imran ne surar la ilaha illallah mun fada a cikin falalan wannan surar babu surar alqur'ani da la ilaha illallah yammaitu kamar yadda yammaitu a wannan sura to zamu bayar da muhimmanci wajen rushe wannan mummunar aqida ta secularism a karatu na wannan tafsiri da muke so na tsawaita wannan wannan jawabi din a fatar zai isa ga shugabanninmu kuma mana jawo hankalinsu su gane cewa musamman gwamna abinda ya dawo da shi solidarity musulmi saboda haka ya san mai zai yi wajen kula da welfare na musulmi a jihar Nasarawa lallai musulmi ya zanto musulmi a ko'ina yake in ba haka ba to zai shiga cikin fitina zai shiga cikin hasara zai shiga cikin nadama duniya da lahira wannan na taƙaita magana a kan shugabannin ne musamman shugabanninmu na siyasa amma fa maganar ba a kansu ba ne kadai saboda munasabar an yi zaɓe ne kwanan nan amma mu ma a ɗaiɗaikunmu wannan mummunar aƙidar ta shige mu kana iya mutum wa'azi ma ya ce maka a malam tafi masallaci mana ba a wa'azi sai a masallaci a nan inda Allah yake a rayuwarsa babu Allah wannan wato alamaniyanci ne mutane da yawa ya shige su ba tare da sun sani ba to lallai dole mu dawo cikin hayyacinmu mu rushe wannan gunkin da mutane da yawa suke bautawa masa ba tare da sani ba mu yi riko da addini mu akan komai na rayuwarmu wannan insha Allah zai dawo mana da izza da daukakar mu wannan ita ce matashiya da na so na yi mana sannan za mu ɗora kaɗan na faɗi mana yayin da muka yi tafsiri cewa wannan ayar tana kunshe da bayanai da dama da malamai da suka yi a tare mu jita sai mu ɗan faɗi ɗaya ko biyu shi abinda muka ambata a ƙarshen karatunmu mu kuma ƙara abu ɗaya biyu a kafin lokacin mu ya ja shahidallahu annahu la ilaha illa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم لا إله إلا هو العزيز الحكيم
نعم الله مدوكين سكينة شوى شهد الله الله مدوكين سكي يا باير دا شهد أنه لا إله إلا هو شوى بابو أبن بوتا بس چنچنتا face shi shi kadai wal mala'ikatu haka nan mala'iku ma su ma sun bayar da wannan shaida wa ulul ilm haka nan ma abota ilimi su ma sun bayar da wannan shaida qa'iman bil qist Allah ya bayar da wannan shaida ne yana tsaye tsayin daka da adalci la ilaha illahuwa babu wanda ya cancanta da bauta face shi shi kadai al'azizu mabuwayi al'hakim gwani wannan ayar mun fara tafsirinta mun faɗi abubuwa kamar haka abu na farko da muka faɗa shine abin da Ibnu Kathir ya faɗa dangane da ita haka nan as-Sa'idi ya fada dangane da ita haka nan Abdullah ibn Ashur ya fada dangane da ita wato ta kunshi mafi girman shaida daga mafi girman masu bayar da shaida kan mafi girman abinda ake bayar da shaida a kansa waye yake bayar da shaida din Allah madaukakin sarki ko akwai wanda ya kai Allah madaukakin sarki girma kul ayyu shay'in akbaru shahada kul Allah waye wanda shaidarsa tafi kowanne girma shine Allah madaukakin sarki to gashi yana cewa ya bayar da shaida yana bayar da shaidan nan akan mai mai abin da yafi kowanne cancanta a bayar da shaida a kansa shine kalimatut tauhid shine tauhid babu wani abin da yafi girma na a bayar da shaida a kansa kamar kalimatut tauhid wato bayar da shaida da cewa babu wanda ya cancanta a yi masa bauta sai Allah madaukakin sarki domin wannan shine ra'sul amri kullihi shine jigo kuma kololi na al'amari gaba daya idan babu shi to babu addini idan ya samu tasgaro addini ya samu tasgaro abu nabi da muka ambata dangane da wannan shine cewa salaf magabata suna fassara shaida a fassarori guda hudu wadda a wannan aya din wannan aya ta kunshi waɗannan fassarorin gaba ɗayansu dangane da Allah madaukakin sarki dangane da mala'ikun dangane da su ma ulul ilmi din wanda suke bayar da wannan shaida abu na farko shine muka ce wato sani da kudiri a zuci tabbatarwa a zuci kana shi ashhadu an la ilaha illallah wa bima na ashhadu nakrin ka yarda ka sakankance cewa babu wanda ya cancanta da bauta sai Allah madaukakin sarki to wannan abinda ka sakankance ka yarda da shi cikin zuciyarka abu na biyu furci abinda ka furta domin kamar ya tsari wannan shi yake cewa asalin shahada shine labari ne da ake bayarwa domin ka tabbatar da wani labari hakan yi amfani da shi kuma domin a kore wani labarin in wani ya faɗi abu kaza sai a ce wa zai maka shaida ko mai ma'anar zai maka shaida ya faɗi maganar da za ta tabbatar da abin da ka faɗa kuma ana yin akasin haka ka faɗi kaza wani shaida ya zo ce a ba haka bane abin nan a gaba na aka yi ga yadda aka yi ba haka bane furuci ne ko to furta abin da ka sani shi ma shaida ne kamar yadda ilimin shi ma shaida ne mun fadi ayyuka suke nuna wannan kamar yadda daga cikin tafsirin da malamai suke yi wa faman shahida minkum ash-shahr fa ya'lima thubut ash-shahr ko wanda ya sani to sani mana kudurta abu a zuci da sanin sa yadda yake da furta shi sannan abu na uku bayyana shi ko koyar da shi ko isar da shi isar da wani abu izuwa ga wani shi ma yana zuwa da ma'anar shahada fa in shahida shahidani mai ma'anar shahida shahidani in akhbara mukhbirani hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasumu hatta taraw wa la tufṭiru hatta taraw fa in shahida shahidani fasumu wa afṭiru idan sun bayar da labari sun yi bayani shi ma wannan shaida ne sai abu na hudu da yake zuwa da ma'anar shaida din shine lizumta ma wani yayi ikrari din ya tabbatar ya yayi furuci da shi kuma ya sani yin wannan lizumta ma wani ko yi umarni ma wani yayi haka shi ma ana kiransa shaida to ana Ibn al-Qayyim da malamin sa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah suka ce game maganganun salaf yadda zaka gani su a cikin irin tafsirin Tabari da tafsirin Ibn Abi Hatim maganganun salaf da suka yi dangane da ma'anar shahida anan baya fita daga cikin waɗannan ma'anonin guda hudu to kuma zai shiga a tafsirin wannan aya din dangane da Allah madaukakin sarki Allah ya tabbatar ya san ya sanar da mu kuma ya umurce mu ko da mai la ilaha illallah shine da abin da muke karanta alqur'anin Allah ko haka nan mala'iku sun tabbatar da wannan albukatan su ko sun ikrari sun sani kuma su ne Allah yake ko sashi daga cikin su Allah yake aike su su zo su salar da bayi to wannan waɗanda ɗin sakon ne a cikin su suna zuwa su yi bayani lizumtawa wannan ana iya cewa bai shafe su ba amma inda matsayin umarni ne to tunda su suke zuwa da umarnin Allah din kamar su ma sun yi umarni din kenan saboda ka su ma wajibi guda hudu yana shiga a gare su sannan masu ilimi anan na faɗa mana a wancan tafsirin da muka yi duk da ban buɗe shi ba saboda babu wannan cewa ulul ilmi anan a yaran Qur'ani a yaran hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama in an ce ma abota ilimi to farkon ilimin shine ilimi wanda zai nunar maka wane ne Allah da yanda ake bauta shi shine ilimi wannan kuma shine wanda malamai su kuma suke kira ilimin shari'a wanda yake fara daga tauhidi ilimin sanin Allah madaukakin sarki to an samu ɗan zamani yanzu suna dogaro da aya ta suratul fatir da ta yi magana akan sanin Allah ta hanyar abubuwan da ya halitta a sammai da ƙasa da duwatsu da sauransu sannan ya ce innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama cewa wai anan ana nufin malaman sciences ne a kuskure ne waye ga maka malaman shari'a ba sa tunani akan sammai da ƙasa ba sa tunani akan duwatsu ba sa tunani akan mutum ai su suka fara fashin bakin wannan kam so duk wani wanda ilimin sa ya kai shi zuwa ga sanin Allah madaukakin sarki sai dai ya zanto a bayan malamai da suka karba abun na asali to malamai su waye shugabannin malamai ne annabawa mana kushe ko to waɗanda za su fara shiga yakhsha Allah min ibadihi al-ulama ai su ne annabawa din annabi alayhi salatu wasalam ai ya ce malamai magada annabawa ne ko to dai ce malamai magada annabawan nan akwai wanda ya fassara malaman da cewa ana nufin malaman ilimin sciences ne ha malaman addini ko kai matsalar mu shine da muka zo muna raba ilimin sciences din da addini bature ya samu yayi secularized ya cire Allah da addini a cikin waɗannan ilimin muka dan mu kuma yanzu mun zo muna karban ilimin auren sa sai muka dauka ba shi da alaka da addini sai zanto malamin addini ne amma bai son komai akan wannan ba alhali Qur'ani yana cike da bayani akan ayoyin Allah a sama da ƙasa kuma cike da umarnin cewa muyi tunani muyi bincike muyi zurfafa ko malaman mu ko musulunci duk sun yi wannan binciken sun zurfafa a fadin din sun zo bayani akan wannan ayoyin za su faɗi abubuwa masu gamsarwa wanda waɗansu sai daga baya malaman waɗannan sa'in suka gane almuhim ulul ilmi masana Allah su waye a gaba-gaban masana Allah malamai wanda ku kun san su abin ku kuna kiransu malamai ko su ne malaman addinin musulunci to su ma waɗannan malamai suna yin shaida a waɗannan martabobi guda hudu yaqini a zukatansu da wannan abun cewa la ilaha illallah sannan wato shine sanin haka din da kuma bayar da labarin haka din da yin bayani akan haka din da kuma umartar mutane da su yi haka din wannan shine wanda muka faɗa a dunkule a karatunmu na baya sai abu na gaba da muka ambata shine cewa wannan ayar ta kunshi bayani akan falala na malamai wanda shine muka ce Ibn al-Qayyim ya kawo a cikin Miftahu Daris Sa'ada cewa wannan ayar tana nuna falalan malamai ta hanyoyi daban-daban anan ya ambaci fuskoki wajen guda goma za mu iya abin nan ko mu tsaya wanda nasi ya karatumu nagaba wanda shini ya zamana yo shewa zamu zamu dora akini wato ina jim mana iya hapura nagada hamsinya uchi hanti hamsinya uchi po fara mu zamu taya nang gube insha allahu zamu dora daga bayani palololi na maabuta ilimi kama alamai siku shire daga wannan nazum Allah madu kinsar kiyei shahid allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist anna kuma mun fadi cewa abinda suka bayar da shaidan gudu ne na farko shine la ilaha illa allah annabiyu qa'iman bil qist wato ainihin tafsiri annabiyu da ake wa qa'iman bil qist shi ma zamu dora bayani akan sa gobe in allah ya kai mu rai da lafiya abinda muka faɗa yazan tafi da salashi daga Allah muna roƙon sai daga mana abinda muke kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana mun fi tsarin tambayoyin shine duk wanda ke da tambaya ya rubuta sai ya bamu waye gari in mun zo sai mu dan bi tambayoyin kafin mu shiga tafsiri dan haka muke kuma haka za mu shiga ba da fatan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe lafiya insha Allah za mu yi kokari ta inda hudu da rabin nan za mu fara tafsirin إن شاء الله أترد من مكرمة وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salaam.